العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ردم كتابا وفي قبل كراتمنا أن اللتافين مختصر خليل في الفقه المالكي وأن الإمام خليل بن إسحاق الجندي يربوتا رحمه الله تعالى لتعرفين ديك بياني جنجني دمك الأولمبيكي هو أبي سامة صبر الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. إذا ما من تابع منا بابين ديك بياني جنجني دمك الأولين جهادي أمسلونشي أدرسي منيو درسي نتريد تفاين دهلو zamu taki a inda malam yake cewa wa in mata indana fa maluhu fai'un, wato idan wanda ba musulmi ba ya mutu a wajenmu to dukiyarsa fai'u ce. In lam yakun ma'ahu warisun, idan baya da mai gado, wa lam yadkhul ala tajhiz, bai shigo wajenmu bisa tsari ba. To tunda wanda ba musulmi bane yana cikin al'umman musulmi, kuma wato ƴan uwansa suna yakan musulunci, shine alharbi. To wannan idan ya mutu a cikin musulmi to dukiyarsa ta zamo fai'u ga baitul mali. Sai dai kuma idan ya shigo cikin musulmi bisa tsari, ko kuma akwai wani targade, ko akwai mai gadonsa, to hukuncin zai bambanta. In akwai mai gadonsa za a ba da mai gadonsa, idan ya shigo bisa tsari za a aika wa iyalansa dukiyar. Musulmi ba za su mamaye dukiyar ba. Idan kuma wato fursunan yaƙi ne kamo shi aka yi, akwai wata 'yan rigima, to ƙarshe dukiyarsa zai koma ko dai cikin ganima ko kuma ya sake koma cikin fai'u. Wa liqatilihi in usira thumma qutila, sai aka ce kuma wal qatilihi, ko kuma ga wanda ya kashe shi, in usira, idan ya kama shi, da ya kama shi sai kuma ya tsere thumma qutila, sannan sai aka kashe shi, to wanda ya kashe shi shine zai kwashi dukiyarsa. Musamman ma idan da ma riga an dora, akwai abin da ake kira an-nafl, ko da yake zai bayani sosai nan gaba cewa duk wanda ya kashe wani kafiri to duk abinda kafirin ya mallaka ko yake sanye da shi nasa ne, wannan ana kiransa naflu qari ko kuma as-salbu, kamar yadda zamu gani. Na'am. Sai mallaka ya ci gaba da cewa wa illa ursila ma'adiyatihi liwarithihi, in ko ba haka bane, bi ma'ana akwai tsari, misali kamar ya shigo bisa tsari an ba shi amana sai wani ya je ya kashe shi, to dole a aika da dukiyarsa tare da diyyansa ga iyalansa, saboda musulunci baya goyon bayan zalunci karara. Idan zalunci ne karara, musulunci baya goyon baya, ko da ko nawa ne mutum zai samu. To don haka shi yasa idan akwai wani kafirin amana wanda ya shigo cikin musulmi yana walwala sai wani ya kashe shi daga cikin musulmi, to zai biya diyyansa. Kuma duk abinda wannan kafirin amanan ya mallaka za a hada da diyyan nan a aika wa ƴan uwansa masu gadonsa domin su raba gado, musamman ma idan akwai yarjejeniya a tsakani, ƙwarai da gaske. Ka wadi'atihi, kaman ajiyan da ya bayar, don yana ba musulmi ba to bai halatta a ci adiyansa ba, don ya mutu dole za a tattara da ajiyan da ya bayar, tunda amana ce, a aika wa iyalansa domin su raba gado. Wa halin kutila fi ma'araka, shin wato dukiyarsa za ta zamo fai'u ne idan an kashe shi a fagen daga, ko kuwa ko da ba a fagen daga kashe shi ba, kamar misalin wanda yake akwai matsala sai ya gudu, da ya gudu kuma sai ya dawo cikin runduna ta ainihin kafirai, aka yi yaƙi aka kashe shi, to shin dukiyarsa fai'u ne, ko ko da ba cikin wata runduna ce aka kashe shi fa a gefe kaulani akwai zantuka guda biyu na ainihin malamai idan kun ji an ce kaulani to shi malam ya samu fassara guda biyu ya kasa tantance tsaye daga ciki to shi yasa yake kawo wannan walan sun ce idan an kashe shi a cikin ma'araka walan sun ce kuma koda ba cikin ma'araka ba na'am sannan kuma wa quli hali ghairi al-maliki iftira'u filaihi an karhanta ga wanda baki ya mallaki abu ba ya sayi kadarorin wanda ya shigo cikin musulunci ko ya shigo yankunan musulmi da abubuwan da ya mallaka na musulmi abinda yake nufi duk wanda yake da ana yaki da shi sai ya kwace abubuwa na musulmi da yawa da ya kwace abubuwa na musulmi da yawa bayan waɗansu shekaru sai kuma ya zo wajen musulmi yana neman a kulle yarjejeniya don a zauna lafiya shi ba zai yaƙi musulunci ba ba zai yi yaso ba zai karbi addinin ba tunda bai fahimta ba kun san la ikraha fiddini to amma yana son ya yi walwalarsa a yankunan musulmi ko a cikin musulmi alhali kuma a can baya ya kawo farmaki ba ɗaya ba ba biyu ba ya kwashe dukiyar musulmi to a ka'ida ta musulunci tunda lokacin da ya yi wancan yana cikin kafircinsa ne da shirme yanzu kuma yana son zaman lafiya to duk abin da ya can baya ba za a kama shi da shi ba ina fata an gane ko da ka zo ka ga abinka zahiri sai dai ka hakura kamar kai ne ka je ka yaƙe su bayan ka yaƙe su aka ɗibi ganima da aka ɗebo ganima aka zo aka raba sai ka mallaki wani abu wanda yake zahiri yakan shekara da shekaru yakan yi shekara da shekaru bai canza ba sai shi mutumin ya musulunta da ya musulunta sai ya ga wannan abin nasa ba zai karba ba saboda haka shi ma cikin addininsa idan ya yi shirme sai kuma ya dawo cikin musulunci to ba kwace waɗannan abubuwa sai dai waɗansu ɗaiɗaiku kamar yadda zai ambata mana gaba to don haka da ya zo da mota ko da mashin mai mota ko mai mashin ya gane motarsa ya gane mashin ɗinsa to abinda musulunci ya ce shi ne wannan mutumi da ya zo ya miƙa wuya kai da ka mallaki abin a da aka yi maka kwace sai dai ka saya yasa yana ɗaya daga cikin amfanin baitulmal don idan kuka je kuna ƙiƙiƙaƙa har kuka je gaban shari'a aka gane ga abin da ya faru to da dukiyar nan ta baitulmali ta treasury za a ɗiba sai a biya sai a baka abinka to shi ne mala yake neman ya kawo mana bayanin cewa saboda maslaha kai da abin ba naka ba ne ka gani to ya ce lallai abin kyama ne ka saya domin saboda me saboda idan ka je ka saya wanda ya mallaki abin idan ya gane zai zo kuna ta rigima ne maimakon ya je ya samu wancan wanda ya miƙa wuya su yi ta rigima da shi shi yasa ya ce wa kuriha makaruhi ne saboda gudun rikici wa fata bihi sai dai kuma mutumin da ya barna wa musulmi bayan wasu shekaru sai ya dawo da ya dawo ya yi yarjejeniya ya zauna cikin musulunci ko ya musulunta waɗanda ya musu barna sai suka gane abubuwansu ba su zo suka fanshi waɗannan abubuwa ba sai wani daban ya zo ya fansa to a tsarin musulunci ciniki ya yi tunda musulunci ya riga ya danka kuma wannan mutumi duk abin da ya mallaka shi ne wafata bihi ciniki ya yi ya kubuce daga hannun wanda asali ya mallaki abin wa bi haibatihim laha haka ma idan sun yi kyauta da ya zo ya karbi musulunci daman ga mashin ɗin mai yiwa mai mashin ɗin ya gane ko bai gane ba sai ya ce to malam jami'u na baka mashin ɗin nan da ka karbi mashin to shi kuma sai ma Allah wale ya zo ya ce ai wannan mashin ɗinsa ne shekaru kaza mashin ɗin nan ya ɓata ya yi ta nema bai samu ba To idan bayani ya bayyana cewa ai wannan sabon musuluntan nan ne ko wanda aka yi yarjejeniya da shi ta wajensa ne aka samu wannan makin, to kai asalin da ka mallaki abin sai dai ka hakura, tunda already yayi kyauta da abin. Idan kafin yayi kyauta da shi ne aka ce ka mallaka ka saya, ka gan baka saya ba wani ya saya tasha, idan ya dauka ya bada kyauta ma wani tasha, wannan shine tsari. Wa utika almudabbaru, sai dai ana yanta almudabbar shine bawan da aka ce idan na mutu ka zama da min sulusi sayyidihi, daga ɗaya bisa ukun dukiyan ubangidansa. Ya zo da irin wannan bawa mudabbar wa malaka bi islamihi na'am wantuzi'a ma surika shi ne za a kwace duk abin da ya sata. Inda ya tabbatar sata ne, mutumin sata ya yi, daman barawo ne. Idan barawo ya tuba ya dawo zuwa ga hanya, to duk abin da ya sata idan an gane masu shi karba za a yi ba su kawai, tunda ya riga ya tuba. Inda ya sata ne, ina fata an fahimta. Saboda sata laifi ne, kowane addini sata haramun ne, musulunci bai yarda da sata ba. Summa ida bihi li baladina alal ashar, wanto zai a za a karbi masu rika abinda aka sata, summa ida bihi sa'anna aka dawo da shi li baladina ga kasanmu musulmi alal ashar, a bisa zance mafi bayyana inda ibn rushd, a wajen ibn rushd. Waɗansu malamai kuma suna ganin tun da ya sata a cikin wancan addini mai yawa bai fahimci muninsa ba ne, yanzu kuma ya dawo cikin musulunci ko yana cikin musulmi, suka ce ba za a karɓa ba. Shi ma hukuncinsa kamar na bayan ne, saboda abin da ke gudu shi ne musulunci ya ce ya ba da amana wa mutum ko kuma ya musulunta, to akwai dama ta musamman wanda yake ta bambanta da dama kafin ya karbi addinin musulunci ko kafin ya samu amana. Kamar yadda na buga misali, idan musulmi suka je suka yaƙe su, suka tara dukiyoyinsu suka raba a matsayin ganima, abu ya ɗauki lokaci, sai daga baya mutanen nan suka musulunta ba za a mayar musu ba. To kaga su ma haka abinda suka mallaka, idan suka zo suka shiga musulunci ba za su mayar ba. La ahararun muslimuna qadimu bihim, wato ko da ƴaƴaye ne na musulmi wanda suka zo da su, sun zo da ƴaƴaye na musulmi a matsayin bayi, to ba za a karba ba. Wa malaka bi islamihi ghayra al-hurr al-muslimi, sai dai ya mallaka da musuluncinsa in banda ainihin ɗa wanda yake musulmi. Ya zo da ɗa wanda yake musulmi a matsayin bawa, to da ya fahimci musulunci sai ya karbi musulunci, to wannan ɗadin ba zai zama bawa ba, saboda ɗa ba ya zama wa bawa, sai dai in ta hanyar zalunci, kamar yadda waɗansu sarakuna suka yi a can baya wajen yaƙe-yaƙe. Sun yi yaƙi ne domin su samu bayi, amma ba don min ɗaukaka addinin Allah ba. Sa'annan sun yi yaƙi ne domin su mallaki ƙasashe, su mallaki dukiyoyi, amma ba domin ɗaukaka addinin Allah ba. To kaga wannan ba yi shi bisa tsari ba, dole duk abin da aka ɗora aka yi a warware shi wanda bai dace da musulunci ba. Na'am. Wa fudiyat ummul waladi, sai dai shi wannan mutumi da yake da ummul walad ita ce sadaka za a fansar da ita. Wa utika almudabbaru, bawansa mudabbar kuma za a yanta shi min sulusi sayyidihi, daga ɗaya bisa ukun wato dukiyan ubangidansa. Wa muftaqul li ajlin ba'da, sannan kuma wanda ya yanta shi saboda wani lokaci zuwa wani lokaci, shi ma za a yanta ba'dahu bayansa idan ya mutu. Wannan ya ambaci abubuwa guda uku, sai ce wala yuttaba'una bi shay'in, ba za a bi su da komai ba. Ummul walad idan ta samu yanci, almudabbar idan ya samu yanci, almutaqul li ajlin idan ya samu yanci, ba za a ce ciko su yi ciko ba kai tsaye, a'a musulunci ya riga ya ba da dama, sai dai idan za a yi ciko daga baitul mal. Shi yasa gwamnati na adalci hatta talakawa ma walwala suke yi. In dai gwamnati akwai adalci, amma babu adalci kowa ma wahala yake sha warai da gaske. Saboda in akwai gwamnatin adalci ka shiga cikin wani mawuyacin hali, to wannan dukiyar nan da ke baitul mali wanda waɗansu suke sacewa babu gaira babu dalili, a ciki ne za a yi maka duk abin da ya kamata saboda baka da shi. Tunda kaddara ce ta Allah, kaga wani yana da wadata wani kuma bai da wadata, kaddara ce, haka Allah ya kaddara. Idan ya kama abin da ya kafi jinya, za a yi maka da dukiyan wato ainihin baitul mali. Amma yanzu kana talaka, wallahi sai dai ka mutu saboda rikin lafiya, ko dai sai dai ka mutu saboda yunwa. Amma kaga manyan nan su kuma suna rikin lafiya za su rubuta kuma za a ba su. Warai da gaske, sai ya rubuta dauki miliyoyi a baki, ba ma zai yi jinyan a Najeriya ba, zai fita waje. To kai ma kana da haƙƙi, amma saboda kai ba kowa ba ne, sai dai ka mutu da cutar, sai dai ka mutu da damuwan, amma ba za a warware maka ba saboda babu tsarin adalci. Kuma kullum mutane ana ce a dawo tsarin Allah, suna ganin tsarin Allah zai takura su. To ga tsarin Bature, ke za suke shan wahala. Barai da gaske, dukkan mu wahala muke sha saboda tsarin da ba na Allah ba, tunda mun ƙi tsarin Allah. Wannan kenan. Wala khiyara liwaris, babu zabi ga masu gado, domin saboda in an samu ummul walad da almudabbar da almutaqqi li adlin, to abinda aka ce hukuncin su kenan. In akwai sauran wani burbudi, ba za a ce musu dole su kawo ba. Sannan kuma su masu gado ba su da zaɓi, don abinda aka riga aka hukunta kenan. Ai kaman misalin a ce bashi ne, mutum akwai bashi a kansa bai biya ba, sai Allah ya masa rasuwa. Da Allah ya masa rasuwa aka tara dukiyansa, bayan an tara dukiyansa sai masu bashi suka zo da evidence, sai aka ga zai kwashe dukiyar nan gaba ɗaya, su masu gado za su tashi ba su da komai. To a nan sai masu gado su yi tawaye su ce ba za su biya bashi ba, saboda za su rasa gado. Ai ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba, saboda ba su da yanci. Dama-dama abinda yake lagalaga ba a fahimci menene ban, ba a fahimta ba. Masu gado suka yi tawaye suka ce ba za su biya ba, to shi kenan, haka za a tafi. In an je lahira, shi zai yi rigima da waɗanda bai biya su haƙƙinsu ba, sannan ta ɗaya ɓangaren kuma ya yi rigima da masu gadonsa. Saboda me? Saboda ba su sauke masa nauyin da yake kansa ba. Amma asali shi ne mai laifi, tun yana da rai bai sauke nauyin da yake kansa ba sai bayan ya mutu. Su kuma suka ce su ba su gamsu ba ne, suna ganin kawai kamar za a cuce su ne. To kaga ko gaban Allah aka je, suna da sassauci. Shi yasa in akwai baki a kanka, tun da wuri ka yi ƙoƙari ka warware, tun kafin ka tafi ka bar magadanka da rigima. Musamman ma idan marasa hankali ne, ko zauraro ba za su yi ba, akwai matsala. Saboda haka abu idan na haƙƙi ne, to babu yadda za a yi a ce magada suna da wani zaɓi a ciki, ba zai yi ba. Ya ci baki ga shaidu nan, kuma duk dukiyan za a kwashe a biya baki, haka za su haƙura. Tunda kowa yana da rai, ya zo duniya ya nemi nasa, shi ma wancan ai shi ya nemi nasa ko? To babu maganan wai bari a je a tattauna a kaza kaza. Sai dai idan tattaunawan su roƙi masu baki su rage. Kun ga mun tara dukiyan, duk bakin nan ya cinye dukiyan, mu ko ba za mu samu komai ba a cikinmu, akwai waɗanda za su wahala. Don Allah ku taimaka, ku yi mana sassauci, da wannan kuma musulunci bai hana ba. Amma su hau dokin naki su ce ba za su biya ba, da wannan ba zai yi ba. Duk hukumar da aka je gabanta, in dai hukuma ce ta adalci, to masu bakin nan su ne za a biya su bakinsu, ko da magada ba su yarda ba. Wala khiyara lilwaris wa huddazanin wa sariqun, za a yi haddi ma duk wanda ya zina da wata daga cikin dukiyan ganima kafin a raba, ko wanda ya sata a cikin dukiyan ganima kafin a raba. Wa in hizal magnam, kafin araba koda kuwa an tara ganiman a waje guda yazo yayi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa saboda haka a wajen yaki ana zartar da hukunci kenan ba za a bar shi ba to amma waɗansu malamai sun ce akwai shubuha a ciki domin saboda in yayi zina da wata daga cikin fursunonin yakin to sai a duba a gani wajen rabon ganiman idan ta fada rabonsa sai a jefa masa a cikin rabonsa kun ga karshe wannan za ta zama ummul walad kenan a gaba ko kuma abin da ya sata sai a duba a gani daidai gwargwadon rabonsa ne a cikin ganima to idan gwargwadon kasonsa ne to ba za a zartar masa da hukunci ba amma kai tsaye abin da malam ya ce a nan ai tunda ba raba ganima ba yayi sata cikin dukiyar baitul mali yace kawai ko kuma yayi zina kawai hudda shine yayi masa haddi a dauki mataki a kansa saboda ya zamo darasi ga walansu wa waqifatil ardu akwai kasan da ake amfani da ita akan sanya ta waqafi ne wato idan aka je yaki aka mallaki kasa to kasan akan sanya waqafi ne kamar ka misra wa shami wal iraqi kaman kasan misra da sham da iraqi kun ga ya fadi kewayen wajen su kenan to ka ganga nan ne sai ka fadi na kusa da kai ka ce kaman gombe da jigawa da kaduna da filato da yobe da kuma ina ne da taraba waɗannan duk muna iyaka da su Bauchi tana iyaka da waɗannan kaga kusa-kusa kenan kewaye saboda in yayi nisa sosai sai dai a raba za a iya samun matsala in dai ba security yake da shi mai kyau ba wannan waƙafi za a yi ne a ba da mutane suna nomawa ana karɓan wani abu a hannunsu akwai wanda ake rabawa kuma in an raba aka baka mallakanka ya zama mallakanka kamar yanzu yadda gwamnati wani lokaci za ta yanka daji ta rarrabawa mutane irin rarrabawan da ake ba laifi ba ne sai dai inda kuskuren yake shine su suke rabawa kansu shine kuskuren kawai ya kamata a watsa fom ko da za ku yi alfarma to sauran fom din ya kamata a watsa a ce to talakawa ga shi nan an watsa fom kowa ya je ya cika portal ko ya je ya samu fom din ya saya sai dai kun san yanzu kuma ana yin wata dabara abubuwan guda 100 ne amma sai a yi fom guda 500 sai ga mutane sun yi rashin sun je sun sayi 500 kuma sai a ce babu mai da kudi warai da gaske saboda haka kun sayi fom guda 500 a naira 1,100 sau 500 abinda za a raba kuma guda 100 ne kun ga fom guda 400 an ci kudinsu bi gairi haƙƙin saboda haka shugabanci na zalunci kenan Allah ya sauke na'am saboda haka wa waqifatil ardu kamisra wa shami wal iraqi kasashen da aka mallake su za a yi waƙafin su idan aka yi abubuwa a cikin su kamar noma to za a karbi wani kaso wanda za a bada baitul malin musulunci saboda ayyukan addini ne yau da gobe wa kumisa gairuha abin da yake koma bayan wannan kamar tarkacen da aka tara su kuma za a yi kumusi za a yi takamisin su shine za a raba su kashi biyar shine wa kumisa daman ganima ana rabawa ne gida biyar ake rabawa kashi ɗaya zai je baitul malin musulunci saboda ayyukan yau da gobe kashi hudu bisa biyar kuma waɗanda suka halarci wajen yakin su ne za a raba musu ina fata an gani saboda haka in akwai ƙasa a ciki to kun ga ƙasan nan za ta koma ɗaya za ta shiga kaso ɗaya bisa biyar ɗin nan ne domin saboda gara hukuma ta rinka dilin da filaye a kan kai a baka fili ku je kuna ta rigima kamar yadda muke gani rigingimin da ake a kan filaye da yawa saboda in kai ne za a yi rigima da kai amma in hukuma ce wani zai ga girman hukuma ba zai yi rigima da ita ba sai dai kuma bisa son zuciya filin da ake rigima gwamna ya dauka ya bada wani dan uwansa ko ya bada wani bisa son zuciya kaga kuma ba a yi adalci ba marai da gaske ba a yi adalci ba yasa wuraren da ake rigingimuwa kai kowa ya zo ya ce mallakarsa ne to abinda ake so shine a yi wa mutane wani public abu to an yi maganin wannan in fili ana rigima sai ku yi masallaci idan fili ana rigima sai ku yi asibiti ko fili ana rigima sai ku yi makaranta na gwamnati shikenan an huta sai wanda kowa zai amfana akan wani ya je yi karfa karfa shi kadai gwamna ya sa hannu ya baki alhali ga waɗanda su suna gadaran gado suka yi waɗancan su kuma suna gadaran an tsaya a wajen wanda ya gada ko wanda ya mallaka saboda su sun fi kusa da gaskiya akan wanda shi kuma gwamna zai zo ya baki rana zaka waɗancan sun fi shi gaskiya na'am to kaga yana wajen yaki ne aka samu ƙasan da aka ci nasara to sai dai a yi wakafin waɗannan ƙasashe ana noma a cikin ƙasashen ana ba da wani abu wa al'umma wato ta baitul mali idan aka yi kumusi shi ma to bayan an yi takmisi din nan za a ɗauki guda ɗaya shi ne wanda zai shiga baitul mali sauran hudu bisa biyar kuma a raba shi ne ya ce wa kummisa ghairuha in ujifa alaihi wa kummisa ghairuha za a yi takamisin abin da yake banda ƙasashe in ujifa alaihi idan aka yi wahala aka yi kun san a tsarin musulunci akwai bambanci tsakanin waɗanda aka yaƙe su aka sha wahala aka ci nasara a kansu da waɗanda ana zuwa wajen gudu suka yi da bambanci ko yadda ake kaso din da bambanci domin wannan fai'u ne wannan kuma ganima ne makarajuha kun ga harajin waɗannan ƙasashen da aka yi waƙafinsu wal kumusu da ɗaya bisa biyar wal jizyatu da ainihin jizya sai ce li alihi alaihi salatu wassalam ga dangin manzon Allah su ne banu hakim ثم للمصالح sannan kuma ga abin da ya shafi maslaha na al'umman musulmi abin da ya shafi yaki karantarwa gina masallatai gina makarantu duk ayyukan da gwamnatin islama za ta yi yana cikin wannan sai dai kuma a nan ne ake fitar da albashi waɗansu malamai suna ganin khalifa idan aka naɗa khalifa na musulunci to ko da yana business ko yana wani aiki ko yana menene to bari zai yi sai ku duba ku ga manyan sarakuna idan ya kasance suna aiki a waɗansu wurare aka naɗa su ai barin aikin suke ko suna ci gaba da aikin ne to irin wannan tsari ne don a ka'ida duk wanda aka naɗa ki a matsayin shugabanci hakan nan to dole a hana ki sana'an da yake yi ya zo ya fuskanci al'amura na al'umma kaga kenan kullum idan aka ce tun karfe shida kana zaune kana sauraron koke-koken mutane ba za ka tashi ba sai a zahar yaƙi akan kwakwanta ana ta baka albashi kana jin daɗi kuma baka jagoranci wa mutane alhali ana biyan ka da kuɗinsu ba zai yiwu ba wannan zamanin khalifa Abubakar bin Abi Quhafa aka fara lokacin da aka naɗa shi ya fito hidimominsa aka ce a an je can ana neman khalifa a shi khalifa ya je wajen hidimominsa yana business dinsa aka ce hankali zai rabu gida biyu ba zai yi ba ka dawo ka fuskanci al'amuran mutane abin da ya shafi abincin gidanka da tufafinka da menene to dukiyan baitul mali sai a yi maka to shi yasa su ma sarakuna da su ma'aikatan gwamnati ko gwamnoni da menene suka shiga cikin wannan kuma kullum ƙarawa suke yi yasa an ka zama gwamna ko ba ka yi sata ba ire-iren waɗannan abubuwa inda kana da tattali ka tara su to ka fita daga layin talakawa ƙwarai da gaske tun da duk shekara ma akwai abin da suke bayarwa tsarin yanzu sai da suka ƙirƙiro duk wanda ya shugabanci irin wannan ya sauka duk shekara sai a ce dole a baki miliyan 100 dole a tura ki America ko Ingila ya je ya yi wata guda tare da matarsa da ɗansa dole a baki motar miliyan kaza saboda ba a son bayan ya sauka ya zama kaskantacce. To amma kuma matsalan shi ne su kuma ba su adalci wa mutane, shi yasa bai ba su adalci. Allah ya kyauta. To musulunci bai hana ire-iren waɗannan abubuwa ba, zalunci ya hana. Zalunci ya hana. Ko limami ne in kuka hana ki yin abubuwa ya zo ya jagorace ku, to sai ku baki albaki. Sai ku baki albaki. Ka ji ciyaman. Limami kuka hana ki abubuwa ya zo yana limanci yana karantarwa, sai a sa masa albaki. Amma yanzu da za a sa albaki a yabin nan, mutane watsewa za su ce, to sai shi kadai ne, don Allah ku samo mana wani. Sallan ma ni ba zan bi shi sallan ba. To shi yasa da malamai da limamai suka gane haka, to su ma sai suna neman inda za su dafa. Sai dai ka zo neman taimako, ko kuma ka zo neman baki, in an ga dama a baka, in an ga haguna a hana ka. Amma ba wai a takura ka ka kawo ba. Amma a ka'ida ba yadda za a yi a zo a tare mutum a hana ki komai, an sa ki limanci, shugabanci ne. Zana kuma a ce ba za a baki albashi ba. Yasa wata rana kuna ji kuna gani ga lokacin sallah ya yi ana jiran liman, shi kuma zai tafi hidimansa, ya kama hanya ya tafi hidimansa, ku tura wani. Yin abin da daɗi wani ma ya lana. Amma zai ga mutane suna ta gunaguni, amma gaskiya limamin nan bai cika zama ba, kaza kaza kaza. To in bai cika zama ba, kai contribution ɗinka menene? Gulma? Bai yi ba? To don haka yana daga cikin almasale, albakin da za a ba da shugabanni da adalci, da gina makarantu, da ainihin masallatai, da abin da ya shafi da'awa, da abin da ya shafi jihadi, da sauran bukatu na mutane. Wani lokaci akan samu waɗanda ba su da lafiya kamar mahaukata, ko mahaukata sai ga suna ta yawo a ka'idan gwamnatin Islama. In mahaukata suna yawo haka da mai baitul mali su suke ɗaukar nauyinsu, saboda mai yiwuwa kaga suna yawo haka sun fi ƙarfin ƴan uwansu ne, sun fi ƙarfin iyalansu ne. To za a ji a tattaro su, baitul mali ita za ta ɗauki nauyin yadda za a ba su magani har su warke. Ƙwarai da gaske, duk wanda yake jinya abin ya fi ƙarfinsa zai je. Duk wanda yake da wata hidima ta fi ƙarfinsa za a yi bincike. Dama abinda musulunci baya so shi ne son zuciya. Don baya da za a yi ka ce kana zaune a doye kai ka gaji kana cikin lungu, saboda haka kana son ka koma inkil a filin Allah ba tare da wani ya takura ka ba, kai wani babban gida ka yi abin nan. Wannan son zuciya ne. Baya zai dauki kudin baitul mali ya je ya gina maka gida a inkil. Ai doyen ma da ka samu gidan kana zaune a ciki ka yi sa'a. Kwarai da gaske ka yi sa'a, tunda wani ma yana neman irin wannan gidan bai samu ba. Yana neman irin wannan gida bai samu ba. Saboda haka in babu ganganci a cikin abu, to da ire-iren waɗannan dukiyoyi yake ɗaukawa domin a yi solving ɗin abubuwa. Wabuliya bi man fihi malu, akan fara da wanda dukiyar take cikinsu, bi ma'ana a ariyan da aka yabu sai a duba wanda dukiyar take cikinsu, su za a fara kulawa da damuwansu kafin a je wani waje. Shi ne kamar zakka, idan ka yi noma a wuri, akwai waɗanda suka cancanci zakka a wurin, to ka ɗauki wani kaso ka bayar, ko da za ka kai wani kason wani wuri, talakawan wajen ka ba su zakka. Kun san hikiman wannan? Yana daga cikin abin da zai taimaka wajen rage kyashi. In ba haka ba, gona tana cikinsu kana noma, ka samu amfani ka zo ka kwashe, ko da kuwa su suke maka kwadago da menene, to kyashi da hasada za ta iya shiga da mugunta. Cikin dare duk su je su sassare maka abinka, su lalata maka, ko suna ganin ana maka sata ba za su yi magana ba. Amma idan ka zo kana ba da wani kaso na zakka, to ko ba don Allah ba za su taimake ka. Wa nuqila lil ahwaji al akthar, amma mafi yawa sai a fitar ga waɗanda suka fi tsananin bukata. In akwai yankin da ya shahara sun samu ambaliyar ruwa, ko sun samu gobara, ko wata annoba, to ana iya yin bayani a fili, da kan nan zan kasa kashi uku, ko kuma wannan abu bari a kasa kashi uku, ko ku haƙura da kashi ɗaya, kashi biyu za a kai masuwa ne waje kaza. Kuma kun san akwai adalci, ba wanda zai ji kashi. Yanzu mutanen da ruwa yake ta musu ambaliya a kasashen duniya, wanda za ka ji in ka gani za ka tausaya musu kwarai da gaske. ko waɗanda suka fada cikin annoba iri daban-daban, abinci ya yi tsada, to wannan kowa ya riga ya sani an ce za ka yi musu tallafi, wani ma a cikin nasa ɗan kaɗan ɗin zai ce gashi a ƙara musu. Saboda haka akwai adalci, komai zai tafi daidai. وَنَفَّلَ مِنْهُ الطَّلَبَ لِمَصْلَحَةٍ wannan shine darasinmu na gaba insha Allah ta'ala. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda muka yi kuskure, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.